بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون.
الحمد لله
على مسعده
كرم الله وكريمك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ما سأل بركة نما بركة دوّن اللوكة شيء وأن يمشي نرانا ثلاثة هو مش قدر الأربعة. Ina tsammanin alisafi zai kama daren biyu ga watan Zulka'ada kenan, shekarar hijira 1446 daidai da 29 ga watan Afrilu 2025, daga wannan anguwa mai albarka insha Allah da ake kira da suna anguwan Dankali a yankin Dan Magaji cikin karamar hukumar Zaria a gundumar Rusasa. Kamar yadda alƙawari ya gabata cewa za mu zauna a wannan majalisi mai albarka insha Allah don mu yi wa junanmu nasiha wadda aka yi wa matashiya da cewa darussa da ababen lura daga suratul hujurat. Alarma ya fara karanta mana wani sashi na wannan sura mai albarka, wacce sura ce cikin surori da ake kira da suna mufassal, wato gajerun surori. Duka-duka ayoyinta aya 18 ne, amma kamar yadda mafi yawan alkur'ani yake, za ka tarar takaitaccen zance amma mai ma'anoni masu faɗi. Da wannan sura tana daga cikin ire-iren waɗannan surori na alkur'ani wanda suke ɗauke da ɗimbin fa'ida masu yawa sosai. Malamai suna cewa wannan sura ta sauka ne ita ce sura ta 108 a cikin jerin suran da suka shiga alkur'ani. Ta sauka bayan suratul mujadala, sannan kuma ta sauka kafin suratul tahrim. Tana daga cikin surori da suka sauka bayan hijira, saboda haka madaniya ce da ittifaqin malaman alkur'ani, in banda wani zance fandarare da al-imamu as-Suyuti ya ambata a cikin al-itqan, cewa wasu malamai sun ce ita ma a Makka ta sauka, amma babu shakka wannan zance ne wanda yake ba abun lura ba. Akwai wani hadisi da cikin Sahih Bukhari wanda yake bayani akan sababin saukar wannan sura, ko kuma sababin saukar wani sashe na wannan sura, cewa wasu mutane da ake ce musu wafd bani Tamim sun zo sun musulunta a gurin Allah sallallahu alaihi wasallama, sai kuma suna neman a naɗa musu jagora. Sayyidina Abubakar Siddiq sai yake cewa shi yana ganin wanda ya dace a nada shine Al-Qa'qa ibnu Ma'bad. Sai Umar yace a a nada musu Al-Aqra ibnu Habis. Sai Sayyidina Abubakar yace babu abin da yasa ka faɗi wannan magana sai dan kawai ka saba wa ra'ayi na. Sayyidina Umar ya mayar masa ba a ankara ba, sai suka fara daga wa junansu murya. Wannan shine abin da ya faru kawai. Sai Allah madauki sarki sokar da ya ayu lazina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi al-ayat. Ya ku dauke imani kar ku zama kuna da azarbabi, kuna shiga gaban al'amarin Allah da manzansa. To ba tafsiri zamu yi na surar da za a ce sai an yi tafsiri dalla dalla ba, a za a dai isharori ne zuwa ga wasu fa'idoji da wasu darrusa da ke ciki, wato kamar za mu yi ɗan wani ƙwaryan tadabburi ne a cikin wannan sura mai albarka. Dama kuma shi tadabburi yana daga cikin mafiya wato dacewar abin da ake umarnin bawa da ya mu'amalanci Alƙur'ani da shi, kamar da Imam Nawawi yake cewa duk sanda mutum ya fara karatun Alƙur'ani abin da yake so ya nutsu ya sa hankali akan abin da yake yi ya yi tadabburi, sai ya ce fa huwa al-maqsudul matlubu bihi, domin wannan tadabburin shine manufa, shine abin da ake nema bawa ya aikata. Sannan ya ce wa bihi tansharuhu sudur wa tastanirul qulub, kuma shine abin da ana yi zukata suke samun inshirahi, wato suke zama cikin yalwa da annashuwa. Sannan kuma da shi ne wato zukata suke samun haske. Saboda haka abinda ake neman musulmi ko da yaushe aka ta Alkur'ani shi ne tadabburi. Isa Allah ya kira a wurare da dama, afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha, afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayrillahi wajadu fihi ikhtilafan kathira, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi, da ire-irensu. Kira zuwa ga cewa a natsu, a sa hankali wajen katon alqurani don a fahimci ma'anonin shi, don kuma a iya zaƙulo abin da ke cikin shi na fa'idoji, domin shi alqurani shine mabudin zukata kuma shine mabudin hankula, wato shike bude zukata su samu imani, kuma shike bude hankali ya zama an seta shi ya tafi akan layi. To doka cewa zamu yi wani ƙwaryan tadabburi ne a cikin wannan sura mai albarka, kuma ga ƴan uwa malamai da iyayenmu waɗanda za su tufa albarkacin bakinsu don ƙara haskaka mana akan abinda muke so mu fahimta daga wannan sura mai albarka. Abu na farko da nake so ne mana ishara game da wannan sura a wannan bigirin shine sura ta rabauta da maimaicin ambaton ya ayyuhal ladina amanu har sau biyar, ko alrama har sau biyar. Ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu, ita ce ayar farko. Ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum, take biye da ita. Ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Ya ayyuhal ladina amanu ijtanibu katiran min adh-dhanni. Wannan kadai ya isa abin lura a cikin wannan sura, domin ita ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, kira ne na musamman da Allah yake wa bayin da ya yi musu lutfi, waɗanda ya zaɓe su ya kimsa imani a cikin zukatarsu, kuma sai ya kira su da wannan kiran. Sayyidina Abdullahi dan Mas'ud, kamar yadda yake cikin dafin Shu'abul Iman, yake cewa idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhal ladzina amanu far'aha sam'aka, idan ka duk inda kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu, Ibn Mas'ud yake cewa to ka saurara da kunnan basira, fa innahu khairun tu'mar bih aw sharrun tunha an, din da kaji an ce ya ayyuhal ladzina amanu, to wani alkhairi ne za a umarce ka da shi, cin riba ka ci, ko wani mummunan abu ne da za a hana ka kamar yadda muka ji anan a cikin ayoyin akwai umarni akwai hani dukkanin su guda uku hani ne la taqaddamu a wata riwaya la tuqaddimu ko la taqaddamu duk ana karantawa sannan la tarfa'u kaga dukkan su hani ne wannan sannan la yaskhar qaumun shi ma hani ne guda uku duka hani ne sai kuma biyin masu in ja kun fasikun da bai fatabayyanu da kuma ijtanibu kathiran min al-banni to duk inda ka ji an ce ya ayyuhal ladzina amanu ana kiran ka ne zuwa ga wani alkhairi da Allah madaukakin sarki da ya halicce ka kuma ya san meye alkhairin da zai amfane ka shi da kanshi ya dauki gabarin yin bayanin wannan alkhairi saboda abinda yake ake fata da mumini sai ya saurara ya ji ya fahimta kuma ya aiki ko kuma wani abu da za a hane ka wanda zai cutar da kai a rayuwarka ta duniya ko a makomaka ko a dukkanin guda biyu saboda abinda ya kamata shine mutum ya saurara dan ya haru Allah madaukakin sarki saboda dudufinsa ga bayinsa muminai Allah ka sa mu na cikin su a cikin alqur'ani Allah ya maimaita wannan kira ya ayyuhal ladzina amanu malamai sun kididdige a wuri 89 wuri 91 daga cikin wuraren suratul ma'ida ita take da abinda yake ce ma nasibul asad ita take da lion share ya zo a cikin suratul ma'ida guda 16 saboda hukunce-hukunce da suka zo a cikinta wanda kama Aisha take cewa duk abin da ka ji a cikin ma'ida to ka tabbatar hukunci ne tabbatacce babu nasu ta daga cikin sururi na ƙarshe-ƙarshe da suka sauka da hukunce-hukunce waɗanda aka tabbatar da su sannan sai suratul baqara tana ɗauke da guda 11 wanda na ƙarshensu shine batu ɗin nan akan kasuwanci akan bashi fal ladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu haka dai sururi suka bo Ali Imran tana da 7 Nisa'i tana da 9 Ahzabu tana da 7 to kaga duk waɗannan sururin suna da tsayi saboda kan ka kalli ratio din ya dace da yawan ayoyin su ratio din abinda aka ba su na nasibin ya ayu ladzina amanu yayi balance da tsayin su amma ita suratu al-hujurat in ka so ka ce sun mata yawa in ka dauki aya 18 da take da shi a ce a ciki ayoyi guda 5 duka sun fara da ya ayu ladzina amanu babu shakka ta samu nasibi ne yawa wanda ba wata sura daidai tsayinta da ke da wannan nasibin hasali ma wasu surorin da suka fita tsayi zaka tarar da su da kwaya 2 kamar suratu muhammad da kwaya 1 kamar suratul hajji da kwaya 3 kamar suratul nuri waɗannan duka raban su kenan a ciki wasu kuma wanda suke suna da tsayi suna cikin tiwal su kuma su ne suka fita waɗancan kai ko waɗanda ma suke kamar sa'o'inta kamar waɗannan surori guda 2 tagwaye anfal da tauba kowace a cikinsu tana da ya ladzina amanu guda 6 to mu rubuta wannan statistics abin lura a nan shine wato Allah madaukakin sarki ya ambaci abubuwa da yawa a cikin wannan sura waɗanda za su yi mana amfani ta hanyar mu bi umarni da kuma mu bar abin da aka hana shi yasa dama jigon surar kamar yadda malamai suka fada kamar yadda Ibnu Ashur yake fada Allah ya gafarta mai yace sura ce da ta zo don bayani akan makarimul akhlaq ce sura ce da ta zo kamar ka ce wato dallan bayani ne game da dunkulallen saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah madaukakin sarki yake cewa wa innaka la'ala khuluqin azim da kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bu istu li utammima makarimul akhlaq an aiko ni dan na cika kyawawan halaye saboda ka kyawawan halaye dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin hadisi ya ce li kulli ummatin khuluquha kowace al'umma tana da wata ɗabi'a ko wata halayya wacce ake iya saninta da shi wannan sunna Allah ce game da al'ummomi da zara an ambaci wata al'umma ko wani gari akwai abin da za a ce sun yi fice da shi sai a ce manoma ne ko yan kasuwa ne ko mafarauta ne ko a ce yan tsara suka ne ko masu auri saki ne ko masu kunya ne ko masu kyauta ne babu wata al'umma da zaka ambata sai ya zamana cewa wanda suka santa a tarihi ko a rayuwa sa iya ambaton wani abu da wannan al'umma ta fice da shi yauwa kamar yanzu dare sai a ce almajirai ne Allah ya ga ta mala eh ya ce gari ne na almajirai center of learning ko eh to menene halayyar al'ummar musulunci wanda aka san su da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine al-khuluqul hasan kyawawan dabi'u saboda duk musulmi ana tsammanin a ganshi da kyawawan dabi'u wanda mafi girman dabi'a mai kyau shine tauhidinsa daga nan biyayyarsa ga sunna daga nan kuma wato mu'amalarsa da mutane iyaye iyali makwabta ƴaƴa abokan kasuwanci ɗalibai malamai mutanen da yake rayuwa a cikin su a samu yana mu'amala mai kyau da su haka dai haka dai to wannan sura kaman ta zo don ta yi bayani akan wani sashe mai yawa daga cikin waɗannan halaye na yi na yi bari na bari abinda ake umarnin musulmi da ya aikata su a ainihin rayuwarsa saboda suratul hujurat ta zo ne don bayani akan waɗannan ɗabi'u da halaye ta fara da abinda arma ya ambatan mana a cikin abin da ya ja ya allazina amanu arma mai ta mana ayat
bismillahir rahmanir rahim
na'am
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
الآيات حسن الله إليك waɗannan ayoyi na gaɓar farko kamar ayoyi biyar ɗin farko da Allah madaukakin sarki yake kiran muminai zuwa ga cewa su daina shiga gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli umarni ne ko kace hani ne daga wato musulmi ko mumini ya zamana cewa yana da azarbabi wajen yanke hukunce-hukunce da yin gaba gadi akan al'amarin addini ko rayuwa wato surar da gaskiya abin da zamu lura a cikinta akwai haramcin a samu mumini yana yin gaba gadi cikin al'amarin addini ko rayuwarsa ina ma'ana haka wato kafin ka san hukuncin da Allah ya yi akan abu ko kuma ka ma sani amma sai ka jingine shi a gefe ka kama yin abin da ranka yake so wannan sawa'un a cikin addini ne ko a cikin rayuwa an yi hani wannan hanin kuma zahirinsa haramci ne yin haka shiga gaba ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiga gaba ne ga Allah madaukakin sarki yin gaba gadi ne ga Allah madaukakin sarki da dokokinsa yin gaba gadi ne ga hukunce-hukuncen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ainihin wato sunnarsa saboda haka sura tana jan kunnan mu akan cewa lallai mu sanya Allah da manzansa a gaba gare mu wajen duk abin da zamu wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri bai dacewa sam ga mumini namiji ne ko mace idan Allah madaukakin sarki da manzansa suka ce ga hukunci mu kuma yanzu muna da wani zabi daban ya allazina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ya kullu kai imani ku amsa wa Allah ku amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan manzon ya kiraye ku zuwa ga abin da zai raya ku wato abin da zai raya zakatan ku abin da zai raya gangar jikin ku abin da zai sa ku tsira a duniya da lahira wadannan ayoyi da ire-iren su duka abin da suke umarnin mu shine kar mu shiga gaban Allah ko mu shiga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko zai yake hukunci a ce Allah ya ce kaza mu ko mu ce ba kanan nan muke gani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza mu ce a'a ba haka muke gani ba wannan wato al'amari ne mai nauyi wanda kuma mai yin haka yana bakin gabar halaka ne idan muka lura da abinda muka ambata na kissar dake cikin Bukhari da Muslim abinda ya faru sai na Abubakar da Umar shawara ce kawai suka bayar wani yace ni ina ganin a sanya wani ina ganin asa qaqa ibn ma'bad sai na Abubakar Umar yace a'a ni ina ganin al-aqra ibn habis wannan shawara da suka bayar kuma ta bayi zuwa ga sun maida wa junan su da zanciya sun daga murya gurgudan haka shi aka kira da suna shiga gaban al'amarin Allah da al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma muka lura ashe hatta malamai masana wanda ke da alfarma a cikin addini ba su da damar su irin wannan gangancin ilimin su da alfarmar su da shaharar su bata ba su damar su aje nasoshi na shari'a su sa ra'ayin su a gaba ba ba su da wannan yanci to ina kuma ga sauran mu ya ayyuhan nasu wadanda a kullun ana gaya mana zancen Allah amma muna kawo itirabi ana gaya mana sunanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna kokarin mu nuna cewa to ku dai ba a fahimta bane alga ta mala a ƙara dubawa ne anya ko haka ne karatun nan kaga akwai ganganci a cikin abin da muke jama'a wannan yana iya raba mutum da dan imanin shi da yake riritawa da yake fata ya tsira sura bata tsaya nan ba sai kuma ta ƙara yin umarni cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum tarfa'u aswatakum wannan abin da suka yi na daga murya la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi daga murya a gaba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi mana yaje mutun zuwa ga halaka wato duk abin da ya shafi kudiri da aiki ba daidai bane ka kudirci abin da ya saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka kudirci abin da ya saba wa alqur'ani hakan nan kuma ana ƙara gaya masu imani da taqawa cewa baya ga tsayawa akan hukuncin Allah din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wajibi ne su ladabi na musamman ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu yanzu ba ma rayuwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan aya ba fa ta fadi ba da aka ce kar ku daukaka muryar ku a gaba gare shi malamai suka ce akwai wurare da za a sanya wannan aya a aiki da ita na farko wajen fadin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin ladabin an zo fadin sunansa ba a fadin sunansa ga tsayi haka sai an fade shi da muqamin da Allah ya bashi a ce manzon Allah a ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba a cewa sunan shi kadai ba a fadi Allah madaukin sarki da ya halicce shi ya aiko shi shi ma yana bashi wannan muqamu ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muzammil ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasul haka Allah yake kiran shi Allah baya addressing din shi da suna haka babu muqami shi rana alkiyama ne Allah zai mishi wannan saboda alkiyama daban ne mahallinta tsarinta daban ne so haka an hana wato mutane su dinga kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suke kiran junan su la ta qalu du'a'akum du'a rasulika du'a'i ba'dukum ba'da kar ku dinga kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda kuke kiran junan ku haramun ne idan mutun yayi da izgili ma zai iya kafirta idan mutun yayi da kuskure zai iya wato abin nan zai iya tsira ba tare da zanubi ba amma idan mutun yayi da gangan to akwai zanubi in yayi da niyyar izgili zai iya fita daga musulunci haka nan kuma girmama hadisansa da sunnarsa abubuwan da ya ambata a cikin karatunsa da wa'azinsa da sunnarsa da da'awarsa wajibi ne a yi da su gabaki ɗaya ɗari bisa ɗari udkhulu fis silmi kafa. Sannan abinda ma ba shari'a ba, akwai malaman usul fiqh, ai akwai hadisi waɗanda ba shari'a bane, domin su suna bambance tsakanin ibada da mu'amala. To a wajen mu'amala babu wajabcin cewa wajen mu'amala komai sai kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin su ma sabai ba su bayyana haka ba. Wato irin rigarka, irin hularka, irin sabulin da kake wanka, irin gidan da kake kwana, irin abincin da kake ci, ba zai sai kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma duk da haka ana girmama na manzon Allah din, ana mutunta shi, kuma in kai din zaka samu karin falala. Sannan malamai suka ce koda a ce wani abu na ra'ayi na ɗabi'a ya saba da ɗabi'ar ka da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to a hirdinka daga ambaci wannan kana so ka nuna kai ka ban mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Alal misali, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana son zuma, yana son turare, yana son naman akuya, yana son tsafta da sanya kayan shi masu kyau. To kai sai da mana cewa kai addakala ne baka da tsafta, misali, ko kuma kai ɗabi'arka ba ta son zuma. Ka san akwai mutane da ma musamman mata, za ka ga mata ba su son zuma, ko kuma wani bai son turare. To in aka bi aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son turare, to a lokaci sai ka ce sallallahu alaihi wasallam, bai halarta ka ce kai ai ni wallahi ba na so. To kana faɗa ka yanzu wato jahiya kake da manzon Allah kenan, yanzu ji dadi kake yi, ba mutumin kirki bane kai. Saboda haka ai ko da ɗan siyasa ne, yanzu akwai babban ɗan siyasa a nan wajen, ya faɗi ra'ayin shi, duk ba sai dai mu shiru ko mu yadda ba, haka za mu yi gum saboda muna ganin shi babba ne, sai dai a ce sai kai tazarce ko plus 4 ai ta dai ƙarya daga gaskiya, saboda muna neman abin duniya a hannun shi ko. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi lahira ake nema da biyayyarsa. Saboda haka aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya son kaza, kaka ce ni ko ina so, ko annabi yana son kaza, kaka ce ni ko ba na so. Kai inda ma za ka kokari ka koya wa ɗabi'a ka san wannan abun, to da ya fiye maka. Domin su Anas, su Abu Huraira, su Abdullahi dan Abbas, abinda suka dinga yi kenan, in suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son wani abu, to sai su tirsasa wa zakatansu su zo abu. Anas ya ce tunda daga annabi an kawo abinci an sa kabewa, yana tsintsinta yana ci, daga nima na fara son kabewa. Wani ya ce tunda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son shan faro-faro, nima daga nan duk inda naga faro-faro sai na ɗiba na sha. Suka ce daga cikin ma'anar mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ila yau akwai girmama masallacinsa, girmama wato haramin Madina. Idan ka shiga masallacin Madina, ana so ya zama ka samu wata natsuwa ta musamman fiye da gamagarin natsuwar da kake a sauran masallatai. Yana cikin wato ya lazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, karka daga murya, karka yi wani abu na rashin kirki, ya zama akwai alaman natsuwa da waqar a tare da kai a cikin masallacinsa, ko yayin ziyartar wato kabarinsa, ko yayin ziyartar wato raudarsa, ko duk wani abu da ke da alaka da shi. Hakanan kuma sanda ake karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to wajibi ne kowa ya saurara ya isra'i. Yana cikin la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din. Sai Allah ya ce mene, an tahbata a'malukum, waɗannan ayyukan idan kuka je kuna yin su, daga murya akan muryar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a faɗa hadisi ka kawo ra'ayinka, a faɗa wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ka ce kai baka san shi, ko ka je masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko ka je gaba da kabarinsa mai fala mai daraja, ko ka je jikin raudarsa, ko wani abu da ya shafe shi, ka nuna kai mara kirki ne, ko kai ba mai natsuwa bane, ko abin da ya dame ka wajen shi ne dauke-dauken hotuna, to kana iya kabata duk ayyukanka. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, baka sani ba, sai dai an je lahira ka ga ce ka ga cewa shi duk ayyukan da kai a shi tintin sun lalace. Saboda haka yana da haɗari ƙwarai da gaske mutum ya samu kansa a yanayi na wasa da wato mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko hadisansa, ko ƙaryata wani abu da gaske abin da ya bada labari, ko yin sako-sako da sunnarsa. hakanan waɗannan ayoyi suna nuna mana ashe yana daga cikin alamar rashin hankali ne a ga mutum bai san girman na gaba da shi ba. Na gaba da mu kuma gabaki ɗaya a matsayin mu na musulmai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran duk wanda ya cancanta a lissafa shi a matsayin na gaba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sauran annabawa da manzanni sahabbai da sauran manyan malamai cikin tabi'ai da atba'u tabi'ina har zuwa malaman da muke rayuwa da su hamalatu shari'a awraqud dini sannan kuma sauran bayin Allah da Allah ya ce a girma masu iyaye da dattawa da duk wani mai mutunci to a yayin da ƴan duniya a yanzu suke ganin wai wayewa ne su raina wasu cikin waɗannan kamar yanzu malamai da suka zama ba komai ba abin rainawa ko su waye kan gaba wajen raina su waɗanda suke tutiyar cewa su masu hankali ne da ilimi su waye kan gaba wajen raina annabawan Allah da manzannin Allah su ne masu tutiya akan cewa su masu hankali ne da ilimi musamman cikin turawa da ƴan ƙwarinsu da ƴan tsakinsu to abinda ayoyin suke nuna mana shine wannan alama ce ta rashin hankali ba alama hankali ba ce ina muka samu wannan shine aya ta gaba a arama
innal ladina yaqubuna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون
زما kun ji abin da Allah ya ce nan ladina yanadunaka min wara'il hujurat lalle masu kwala wa annabi sallallahu alaihi wasallam kira daga bayan dakuna daga bayan katanga Allah ya ce aktharuhum la yaqilun mafiyan su ba su da hankali wasu tawaga ne suka zo tun daga nesa suna kwalla kira irin da suka saba yi a karkara sai Allah ya ce mafi yawan su ba su da hankali to daga nan aka gane ashe duk wanda bai iya girmama wanda Allah ya girmama to wannan aikin nashi alama shi ta rashin hankali koda yana takama yana da ilimi yana da wayewa yayi boko ya san duniya kansa ya waye wataƙila ma ba ma a irin duniyar mu ta Najeriya yake rayuwa ba kuma ana ziga shi ana cewa ai ƙwararre ne to a cikin alsafin Qur'ani dai bai da hankali a antum a'lamu am Allah ku kuka fi sani ko Allah Allah ya ce wannan ba aikin hankali bane saboda yan uwa masu albarka mu kiyayi wato dauka da muke yi cewa ai tunda mun yi boko tunda mun waye to duk wanda ba akan wannan tafarkin yake ba to ba wata tsiya bane shi wannan abin da yan boko suke yi a yanzu babu abin da yake alamtawa face rashin hankalin da ke tare da su karka sake wai dan kai boko a same ka a wannan janibin a layin raina mutane ka raina mutanen garinku da mutanen ƙauyenku da limamin da ke muku sallah da waɗanda suke karantar da ayyanku a islamiyya kowa ka raina su kowa bai iya ba wai dan kawai kai boko to ƙarshe dama wanda duk annabi yana cewa man qala qad halakan nasu wanda yake cewa ai duk mutane halakakku ne fa huwa ahlakuhum ya fi kowa halaka ko kuma fa huwa a halaka hu shi ne a bakin shi kawai suke halakakku wanda za ka ga ba wanda ya iya a wurinsa kowa bai iya ba to alamar ne shi ne kan gaba wajen rashin iyawa Allah ya kyauta sannan Allah madaukakin sarki saboda rahamarsa ya buɗe ƙofar tuba da duk wannan ka tobarar da mutum ya yi aksaruhum la ya'qilun din nan sauransu to Allah bai bar su haka nan ya ce sun halaka babu ƙofar tuba ba Allah ya ba da ƙofa ga wanda ya gane kuskurensa yake so ya tuba wannan ya daga cikin lulufin addinin musulunci babu wani laifi da za ka yi ko wata ka tobara ko mun girmanta da za a ce shi ke nan babu mafita duk laifin da mutum ya yi komai girmansa tun daga kan shirka da sauran laifuffuka idan ya yi nadama ya nuna gazawarsa ya nuna wato rashin kirkinsa ya ɗauki matakin bari ya gyara to Allah madaukakin sarki zai karɓa masa tubarsa zai kuma gafarta masa zunubansa insha Allah da dama daga cikin sabanin da muke ambata wasun su a baya ba musulmi bane, wasun su bayan ma kasancewa su ba musulmi ba, sun yi ja'in ja da musulunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin su musulunta. Amma daga baya da Allah ya bude zakatun su, imani ya shige su, sai suka dawo cikin lissafin masoya addini, cikin lissafin mutane na sahun farko da wanda suka wa addini nan hidima. Allah ya kara musu yarda gaba ɗayan su. Bayan muka tsallaka gaba ta biyu daga cikin gabobin surar, tunda dan tsantsanta ake, wato daga inda Allah madaukakin sarki yake bada labari akan cewa ya allazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu.
Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
جزاك الله خيرا. أودنا آيويدا dake cikin gaba ta biyu ta sura zamu ga cewa abinda zamu tsinkaya da zaran mun karanta wannan ayoyi, allazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, a wata qira'an fatathabbatu, idan wani fasiki yazo muku da labari to ku yi bincike, ku yi kokarin tantance labarin, kar ku je ku aukawa mutane bisa jahilci alhalin ba ku sabon ku sani ba. Wannan aya da abin da ya biyo bayan ta tana da wani mashahurin sababin nuzul, shine kissar wannan sahabi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika shi dan ya anso zakka a gurin Haris al-Khuzai, wanda Haris al-Khuzai ya zo a cikin wata riwaya dake cikin Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal da isnadin ta yana da dan maqal cewa ya zo ya musulunta a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya anshi musulunci, sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ku zan koma garinmu, in naje kuma zan isar da sakonka ga al'ummata, idan sun karba za ka ji ni na zo na kawo bishara, in ba su karba ma za ka ji zan zo in nemi shawararka. Aka yi sa'a kuma suka karba, sai sake kuma ya ce to ya manzo Allah ya batun zakka, sai ya ce zan je in tara zakka ya manzo Allah, dan na tara ta zuwa lokaci kaza, kai kuma sai ka aiko da dan sako sai ya zo ya karba. To shine sai aka aiko da wannan dan sako, wato ya zo Al-Walid ya je ya karbi wannan sako na zakka, da ya tinkaro garin sai ya tarar da cewa ana taro a tarbe shi, shi kuma sai ya firgita ya dauka kamar ya kashi za a yi, saboda haka sai ya juya ya ruga da gudu ya koma. Suka ji shiru bayan kwanaki har sai suka tashi suka biyo sawu, ko da suka biyo sawu sai suka haddar rinduna ta taho za ta kawo musu farmaki. Yaya suka ce ai mu wallahi ba, aka ce ba kun kiwa da zakka ba, suka ce wallahi ba wanda yazo, ba mu ga kowa ba. Haddi aka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka bai da bayani, sannan sai aka saukar da wannan aya cewa duk wanda yazo da labari to a tantance. Wannan mashahuriyar kissa ce game da fassara wannan aya, za ka same ta a cikin kusan kafatanin daban tafsiri, tun daga Ibn Jaririn, Ibn Kathirin, al-Imam al-Qurtubi, tafsirin Nasafi, tafsirin Ibn Ashur, al-Imam al-Shawkani a cikin Fathul Qadir, haka har zuwa su Malam Shaqqidi a cikin Adwa'ul Bayan fi Idahil Qur'an bil Qur'an. Na san kusan duk wanda ya taba jin karatun tafsirin wannan sura ya taba jin wannan kissa ko ne ya taba karantawa. Akwai dai malamai amma kuma da suka zo suka yi ta baba game da ingancin hadisi, saboda hadisin dauka shi ai a haka yana bude wasu kofofi da zasu kawo wasu masaloli masu rikici wanda gaskiya masalolin da suka kawo akwai mallan al-Alusi a cikin tafsirin sa wanda ya karkata ma igwa ga wannan magana Alusi yayi amfani da wannan aya yace idlaqil lafazin fasiki ga wannan mutumin yana nufin ashe ba dukkanin sahabbai ne adilai ba irin magana da ya shiya suke fadi ya fadi ta kuma sha'irin shi to ka kawai ya sha murya mu ce shi ba malamai sun mai mishi da zance irin su Muhibbuddin al-Khatib da irin a cikin littafin al-Awasim min al-Qawasim fi Dhabbi al-Sutab al-Qasim da kuma wasu malamai da suka yi ta baba game da matanin wajen ingancin sa a ƙarshe dai abinda za a tsaya akai shine doran ayar yana nuni zuwa ga wajibcin tantance ingancin labari kafin a karar da shi duk labarin da zaka karas ko kai aiki da hukuncin da labarin ke bayarwa to wajibi ne ka tantance shi ina garin mu da muke ra a wannan zamanin mun fi kowa buƙatar kullum mu dinga tuna wa junanmu waɗannan ayoyi saboda yawan labarai har ma irin abin da ake ce ma information overflow wato labarai kamar suna ambaliya labarai kamar suna ambaliya ne a cikin rayuwarmu ta hanyoyin nan na kafafen sadarwa da ake ce ma social media duk inda ka shiga zaka ga labari iri-iri na harufa na rubutu ne ko na sauti ne ko na hoton bidiyo ne ga su nan dai iri daban-daban kuma kafin mutum ya ankara sai ga shi ma ya sake karasuwa ya yi sharing ko ya yi comment da sauransu wannan jama'a hanya ce ta halakar da kamar musulmi jibuwancin ainihin wato sahabi da aka ba da labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan aljanna ne wani ya je gidan shi ya kwana ɗaya biyu ƙarshe da aka tambaye shi menene abin da kake yi kana yin wani aiki na musamman ce ni ban da wani aiki na musamman amma dai na san ba na kwana da wani a zuciyata wato zuciyar shi irin kamar da Allah yake cewa illa man atallaha bi qalbin salim wa inna min shi'atihi la ibrahim za a rabbahu bi qalbin salim zuciya lafiyayya zuciya lafiyayya ita ce wadda ba ta saurin da ta ji labari kawai ta ce bari ta karasa mumini shine irin wanda zai irin abin da Abu Ayyub al-Ansari ya ga matarsa da tazo tana ce mishi o mun shiga uku mun lalace me ya faru tace ka ji abin da ake faɗa wance wai Aisha ka ji fa tayi wani abin kunya yace ki rufa mun bakin nan naki ke zaki yin kaza Allah ya kiyaye ki ta fiki imani shine Allah yace laula istami'tum ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين ليس إذا كجم منزل شيء بذاك ذاتا وكان كذا أو وان كمبين الخير كتشي وانا كريابن أما الله الله ككي كيارا لا باري مرة كيو ينزي الزنا ونزي سيا مرة إنغنشي ونزي سيا يسارش وانا غاسا سبكي تشيوا زائي ونزامني واندا شيطان زيزو يكذب الكذبة تبلغ الآفاق زي كرتوت كريا ينزي الزنا الأمر أنت يجير ماما تكوي كوينا تكوي الدنيا شيني كمان ده مش غني إلنا يس دمي ما هو هكذا شيني بما أي كي ده وانا وجب شن دكي كم بما تنتن شيء لا باري فرقو كتكون نك تنتن شيء إنجان شيء لا بار سنة النبي كم بايع إنجان تشين أكوي مصلحة أتكين كي واجبا akwai labarin da ko ya inganta babu maslaha ga ambace shi ba komai ne da kaji sai ka faɗa ba ji abinda Allah wadda ke sarki ba mu labari game da su Hafsa da Aisha da suka da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce wa idza sarra nabiyyu ila ba'di azwaji hadithan falamma nabba'at bihi azharahu Allah alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'du ba komai ne da kaji sai ka faɗi ba wuce gaskiya da yake cewa ciki ba dan tuwo kawai aka yi shi akwai abin da in kaji zaka sa a cikin cikin kare haka muta da shi ba za ka ga kowa ba shine mutuncinka shine kamalarka amma mutane yanzu suna Allah Allah su isar da labarai ko wadanne iri ne da wanda ya shafe su da wanda bai shafe su ba da wanda idan sun shiga ciki zunubi kawai ba su dauka da wanda idan sun shiga ciki kara ya da barna ce a cikin mutane la yuhibbullahu jara bi su'i min alqawli wani garin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ku ga irin bala'in da ke faruwa anan wani zai koya saboda akwai wajibci wato a tantance ingancin labari kafin aiki da shi ko yada shi sannan kuma ila akwai hadarin karban labari maras tushe zai iya haifar da yaki a mataki na mutum da zai iya samu maka da zunubai zai iya haifar da rigima ko gaba tsakankanin musulmai a cikin hadisi Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana magana akan gulma da annamimanci yake cewa hiyal qallatu bainal mu'minina ita ce mai raba tsakankani ita ce mai shiga tsakanin mu'min annabi sifata ta yace kamar sihiri ce a wannan lafazi wato taf'alu bil qulubi fi'l as-sihr bin nas tana juya hankalin mutane kamar yadda sihiri yake juya lafiyar mutane da yawa suna zaune suna mutunci abokai ko an taso tare tana wani ko wata ya haifar da wata gulma ko wani rikici tsakankanin su shikenan ya raba wannan zumunta sai dai ai ta zaman doya da manja wani har daya ya mutu daya mai jira ina sa har yazo yana neman abuwa yace ba zan yafi maka ba ko kabarin ka na ci da wuta duk mai jawo wannan shine karban labari maras tushe wani mutum ya samu Wahab ibn Munabbih wani malami cikin tabi'ai cikin tsofaffin fastoci din yace mushi na ga wani ra'aitu fulanan yasubbuka wa yaqulu fika qawlan munkar ai na ji wani na zauna da shi ranan ina ta maganganu akan ka kaga ai an mu yace to shikenan zai zo ya same ni wani ko alhamdulillah na gode da kamar wannan labarin shi ko sai yace alam yajidu shaytanu rasulan siwaka wai shaitan bai samu dan sako mara hankali ba sai kai ne dan sakon shaitan ya kashe zancen gaba daya haka manzo Allah sai yake cewa sai ku dinga zuwa kuna bani labarin mutane ina so in gamu da kowa fuskata da zuciyata tana annashuwa da shi saboda akwai hadarin karban labari mara tushe kamar yadda kuma akwai hadarin yada shi sannan wannan yana nuna mana cewa duk mutumin da ba a san adalarsa ba a karban labarinsa majhuli duk wanda kawai zai kawo kawai yadda ka je cikin Facebook kayi abokai wajen mutum dubu duk baka san sa ba su san ka ba isa ne kullun nake cewa Facebook sun bata ma'anar kalmar aboki friends kuma aboki mutum ne da ka amince da shi ya amince da kai ku ka so tare ko wata harka ta hada ku irin sana'a ku irin al-rahu judun muzallaga sanan za a ce aboki amma wanda baka taba gani bai taba ganin ka ba su ce shi ba abokin kai to irin musiba ne wannan to irin waɗannan abokanan na cikin Facebook na cikin Messenger na TikTok kawai su faɗi labari sai ka je wata ce ai haka yake alhalin wannan majhuli kenan a gun malaman hadisi baka san shi ba baka san waye shi ba kawai dai ya sa suna da hoto yana ta yada zance to bai halasta a karbi labarin shi ba a karbi labarin wanda ba sani ba al-imam al-qurtubi ya kara da wani abu anan da shi da ibnu ashur cewa wannan kuma yana nuna ashe idan an san mutum ya kawo labari ko shi kadai kawo labarin ba a karba inda ya amince da shi mafhum mukhalafa shine in ja'akum mu'tamarun ko bi khabarin faqbalu idan amintacce bu da labari to shi ku karbi nashi saboda ka ana karban labarin wanda aka amince da shi har sai in wani kuskure ya bayyana a cikin labarin to daga nan ne sai a canza ma labarin hukunci shi yasa ake karban riwayoyi na sahabbai da tabi'ai da na bayan su cikin malamin musulunci waɗanda aka yarda da adalcin su. Sannan kuma wannan yana tsananin tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan al'umma, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da wannan sakon, ya kuma kwaɓa mutane ko da yaushe, domin wannan abin da mutum yake yi na kai labarin da bai inganta ba shine ai kafabil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Sannan karɓar labarin da bai san ingancin shi ba da yake yi shike mai da kai ka zama mai kazafi, ka zama makaryaci, ka zama magulmaci. Duba ka ga abin da ya faru da waɗancan, innal jawabil ifki usbatun minkum, ai a cikin su akwai waɗanda jin labari ne kai su ba su suka fada ba, jin labari ne aka gaya musu gari suka karas su ma suka shiga cikin wanda aka ce musu wato sun yi laifi, kuma sai da aka musu hukunci. To za ka zama ko dai makaryaci ta hanyar yaɗa labarin da baka san ingancin shi ba, ko mai aiki da labarin ƙarya, ko kuma ka zama asalin wato algungumin shi ne manna'il, ka zama abin nan hammazin masha'in binani, ka zama mai zinɗe mai yawo da annabimanci, ka kai labari nan ka kai labari can da baka san ingancin sa. Saboda wanda ke yin haka yana sa kanshi a cikin takalmin muflisi ranar kiyama, wanda za a wayi gari a ce an zo an lissafa aiki ga ayyuka nan sun yi kyau, amma kuma kad zalama hadha wa shatama hadha wa akala mala hadha wa kitaba hadha wa yukhadhu min hasanati wa yuta hadha wa yukhadhu min hasanati wa yuta hadha. Mutum ya zo da ayyuka masu inganci, masu kyau, ga ikhlasi, ga dacewa da sunna, amma ya zagi wani, ya ci mutuncin wani, yau wani kazafi, yau wani sharri, a dinga diba ana babbasu aikin da basu yi ba. Wataƙila a duniyan nan su ba ma masu kula da addini ba ne, kai kuma ka yi da ikhlasi da komai, za ka so a ce sallarka da azuminka da karatun alƙur'aninka shi ne sanadiyyar wani ɗan wiwi da kai mashi sharri ya shiga aljanna, ɗan wiwi ne. Sai a kwaso zunubin shi a ɗaura maka, shi kuma a ɗauki ladan shi ka ɗaura masa. Saboda haka mu kula jama'a. Sannan akwai hani game da wato oke, sai magana a kan suluku shi ne na gaba ko mene ne ma halassun
wai ta'ifatani. Na'ifatani min almu'minina qatatalu fasihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
Daga cikin fa'idojin wannan sura akwai wajibcin yin sulhu tsakanin mu'minai, duk sanda aka samu wani rikici wajibi ne a sulhunta, da kuma ma halaccin idan an ga maslaha wanda yake da da sulhu to a tare a yi maganin shi da gwargwadon maslaha, a hukumance duk wani abu da za a yi na musulmi su zama yan uwa, saboda darajar yan uwantakan musulunci da aka ambata a cikin ƙarshen waɗannan ayoyi tana sama da yan uwantaka ta jini. ‘Yan uwantakan musulunci da'ima ce, kuma ‘yan uwantaka ce wadda Allah ne ya kullata, saboda haka tana sama da ‘yan uwantakan jini wanda tana iya rabuwa ita idan addini ya bambanta. Bari mu je gaba saboda lokaci da ya kure, ne magana akan gaba ta ƙarshe shi ne magana akan ba'a da habaici da
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
جزاك الله خيرا waɗannan gaɓoɓi masu albarka suna magana a cikinsu akwai ababen lura masu yawa daga ciki akwai haramcin ba'a da haramcin izgiri da haramcin ambaton musulmi don aibata halittarsa ko yanayinsa ko kamanninsa da hani akan gina hukunci akan zato da hani game da yin bincike game da laifuffukan mutane da nufin kunyata su ko zubda mutuncinsu ko faɗin aibobinsu waɗannan duka ababe ne da aka haramta waɗanda na dunkule su a cikin wannan takaitaccen zance saboda ƙurewar lokaci kamar yadda muka ambata ne dama jama'a wato wasu ƴan tintintini ne a cikin waɗannan ayoyi masu albarka kuma na fatan malamai da za su yi taliki su ƙara wasu abubuwa ni dai iya waɗanda Allah ya huwace min kenan da na iya tunawa ko na iya ganin dace wannan ambace su ina fata Allah ya sa mana albarka a cikin abin da na ambata Allah kuma ya gafarta mana kurakuranmu ina kuma godiya kwarai akan wannan girmamawa da aka bani damar zuwa masallacin nan don na gaisa da ku na haɗa fuskoki masu albarka waɗanda wasu mun saba amma mun jima bamu haɗu ba babu shakka duk mutumin da ya amince ya zauna ya buɗe zuciyarsa ya saurari abin da zaka faɗa na addini da wannan ya kyautata maka ya maka dukkanin alfarma to ina godiya Allah ya saka da alkhairi kuma ina bada hakuri akan jinkiri da aka samu da aka yi tabina kamar ana nema na kamar kuɗi kafin aka samu da zo ne na yi muhadarar nan saboda yawan zuruf ne a yi haƙuri wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.